Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan wannan karo akan mitoci 24.41 da kuma 60. Masararin mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta yanar gizo a kodayaushe akan voahausa.com. Masararo, assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa daga nan birnin Washington DC. Muna farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. In an dan jima kaɗan za mu buɗe layukan mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku na ƙashin kanku a duk akan duk wani al'amari da ya dame ku ko kuma wanda ya jibinci ci gaban ƙasa. Lambobin da za ku kira don bayyana ra'ayoyinku su ne 1-202-205-6555. Kada a manta sai an danna alamar ƙarawa wato plus kamin a jero lambobin. Kafin nan ku karkaɗe kunnuwanku don ku Salfiru ya shirya tsaf domin karanto labaran.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Shugabannin kasashen Sudan da Sudan ta Kudu sun amince sake buɗe yankunan iyakokin kasashen a wani yunkuri na bunƙasa cinikayya da baiwa mutane damar shiga da fice tsakanin kasashen biyu. An tun mayar jejjinan ne tsakanin sabon Firaministan Sudan Abdullah Hamdok da shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da yammacin jiya Alhamis, kuma wani abu ne da ke da muhimmanci saboda an rufe iyakokin yankunan kasashen biyu. Mataimakin ministan harkokin wajen Sudan ta Kudu Deng Dodeng ya ce shi da ministan harkokin wajen Sudan Asma Muhammad Abdullah sun tabo batun yankin da ake takaddama akai a Vi mai arzikin man fetur. Haka kuma Do ya ce ya gana da shugabannin kungiyoyin yan awarin Sudan lokacin da ya kai ziyara aiki ta kwanaki birnin Juba wadda ta zo ƙarshe a yau Juma'a. Ya kuma tabbatar da matsayar da gwamnatinsa na kawo ƙarshen tashin hankali da kungiyoyin yan aware. Jiya Alhamis, mutane goma da ke neman tsayawa takarar shugabancin kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun tafka muhawara inda suka yi ta caccaka juna kan batutuwa masu yawa, amma sun taɓo mutumin da suke ƙoƙarin ganin sun fitar daga fadar White House a zaben shekarar 2020, wato shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican. Sanata daga jihar California Kamala Harris ta zargi Trump da cusa kyama da tsoro da kuma yin ƙarya har 2012 a tsawon shekaru 2 da rabin da yana mulki. Ta ce dalili kawai da ya sa ba a tuhumi Trump da laifin yi wa shari'a karin tsaye ba ga binciken kwamitin kamfen ɗinsa na 2016 da haɗa kai da Rasha shi ne saboda wani tsari na ma'aikatar shari'a da ke cewa ba za a iya tuhumar shugaban ƙasa mai ci da wani laifi ba. Shi ma tsohon ɗan majalisar jihar Texas Beto O'Rourke ya ce ɗan bindigan nan da ya kai hari a garin El Paso wanda ya auna 'yan ƙasar Mexico ya kashe mutum 22 a farkon watan Agusta ya samu ƙarfin gwiwar kashe mutane ne daga shugaban ƙasa saboda maganganun da yake na cewa bakin hauri na ƙoƙarin shiga Amurka ta iyakar kudancin Amurka da Mexico. Ita kuma sanata Amy Klobuchar ta jihar Minnesota cewa tai Trump ya gwammace ya yi ƙarya maimakon ya yi shugabanci. To labarin duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ɗauki matakin tallafawa sojojin ƙasar Ukraine da miliyoyin daloli kuɗaɗen da fadar White House ta hana a sake su kafin wannan lokacin. Jami'an fadar White House sun tabbatar jiya Alhamis cewa an saki dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da wani tallafi na ƙarin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka jim kaɗan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga gwamnati. Ma'aikatan harkokin kasashen waje da na tsaron Amurka za su ci gaba da aikin ba da tallafin kuɗaɗe daga asusun soji da na tsaro ga Ukraine a cewar wani babban jami'in gwamnati. Gwamnati tana taimakawa Ukraine ne a ƙoƙarinta na kare kanta da kuma yin wasu sauye-sauye. Haka kuma waɗanda kuɗaɗen za su taimakawa Ukraine ta gudanar da waɗannan ayyuka. Ƙasar China ta ce za ta ɗage harajin da ta saka wa kayayyakin da Amurka ke shigarwa ƙasar ta na waken suya da alade da wasu kayan amfanin gona a wani yunkuri na sassauta zaman ɗaɗɗin da ake tsakanin ƙasashen biyu gabanin tattaunawar cinikayya da aka shirya yi a wata mai zuwa. Kamfanin dillancin labaran China Xinhua ne ya yi wannan sanarwa a yau Juma'a Wannan mataki ne da ke nuna manyan kasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya suka fara dauka domin kawo ƙarshen yakin cinikayya da ke tsakanin su. Jiya Alhamis mai magana da yawun ma'aikatar cinikayya da China, Go Feng, ya ce China tana duba yiwuwar sayan wasu kayan amfanin gona daga Amurka masu aladen da waken suya. Haka kuma Go ya bayyana fatan bangarorin biyu za su ci gaba da samar da hanyar da za su taimaka gabanin tattaunawar da za a yi a birnin Washington DC.
Madalla Sarfilu, labarin duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma zamu bude taskar rahotannin namu daga Niger, inda hukumomin makarantar secondary suka gudanar da jarabawa wa malamai domin sanin iya kamun ludayin su. Ga wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari daga magaram da karin bayani.
Zahiru Bakwai jami'i ne mai kula da ma'aikata a hukumar ilimi na manyan makarantu ta na jihar da magaram.
Insha Allah wannan ibadarsan ana za a yanta kamar yadda gwamnati ya bada umarni. Inda kake koya can ne za a binka, abinda ka saba yi ne za a zo a diba a gani yaya ne kake yin shi. In akwai wasu kurakurai za mu dauka matakai wanda za a gyara wannan kurakuran saboda an sanya man din da suke ya je daidai.
Ita dai wannan jarabawa ta shafi malaman sakandare yayin da aka sanya tsari a ciki sosai.
Da lycée da duka da ansoji duka tana yi kuma duka discipline ne duka nan za. An kadarar ɗinka ba shi za ya evaluate ka ba. Saboda tana yiwa shi ne ya maka gyara. Kuma mu wannan ne kama objective ɗinmu shi ne a diba a gani in akwai wani abu wanda su malaman makaranta ba su kura da shi ba. Za a kawo gyara gare shi hatta direktorori inda suna karantarsuwa su ma ana evaluate kowa da kowa ne da titular da contractual da wanda suka samu formation wanda muke kira pedagogic da wanda ba su da objective din ba kora bace ba objective din mu kama malaman mu tukurakuran da suke da su cikin aikin su na yau da gobe.
Mutari Muhammad malamin makaranta ne a nan jihar da magaran ya ce wannan shiri zai yi tasiri ainun.
Irin wannan evaluation da aka faɗi kun san ta sha bamban tsakanin wanda aka wacin ta kwanakin baya ta tsarin primary da kuma yanzu na secondary wanda mu muke sa ran za mu anan gaba tunda insha Allahu mun riga mun aje takarru. To lalle tasirin da za ta yi tasiri ne mai karhi a matsayina na mushallakwal nake ga kamar irin wannan da ake cewa a gyara kaya wanda bai zama sauke mara ba kamar haka nan ne gwamnati ke kokarin haka nan kin kuma ya duba da wani lamurka da suke wakana ne tana yawa an gano akwai rauni a cikin yadda muke tsarin koya karatun tsakanin mu da mu da dalibai ko kuma akwai rauni cikin kamar aiwatar da tsarin aiki da aka ce kamar program da muke koyawa a cikin makarantu to shine za a iya kawowa domin a ga yadda za a yi a ga takon kowane malamin makaranta domin kowa wato ya san yadda za a yi ya ƙara ƙarfafa wato makama aikin shi ya san yadda za a yi ya fara horo ya san kuma yadda za a yi ya rika koya lakwal ba tare da wata tangar abu kenan tasirin shi zai sa a inganta wannan koyarwar.
Iyayen yara da lamarin ilimin yaran su ke ci musu tuwo a ƙwarya sun yaba da wannan shiri kamar yadda waɗannan da basu bayyana sunan su ba ke cewa
wannan abu ne mai daɗi mu a nan gwamnati ta yi abin da muke so amma abin da muke so ita lakwal ɗin nan gwamnati ka ta yi watsi da ita wannan ba da ilimi da ake an horar da malamai a kula da zuwa gurin su a ga malaman nan menene suke koya ma yara dan lakwal ta ci gaba a cikin ƙasar mu makaranta amma in babu karatu ko ƙasa bata ci gaba in babu ilimi ƙasa bata ci gaba zamu danko he diyan mu da jikokin mu a guri guda ba sa zuwa ko ina sai su zo mu zamana da mu da su mu mun tsuhuta mu ta kare tana mu iyaye ne mun tsuwa.
A rashin ilimi na malaman makarantu yana kawo cikas da koma baya sosai bisa kan tafiyar da karatun yara. Idan kika duba ki gani shekaru na bayan wannan ai an yi bincike na musamman wannan bincike kuma sosai uwayen ɗalibai mun ji daɗin shi. Yaro in bai samu mushen kirki ba zai yiwu ya ci gaba ba kenan ilimi koma baya yake. Tamar Abari, muryar Amurka daga Magaran a jamhuriyar Niger.
A gaida Tamar Abari da wannan rahoto sai kuma batun tattalin arzikin ƙasa inda Najeriya ta yi na'am da umarni da Majalisar Ƙasashe masu arzikin man fetur ta duniya OPEC ta bata da ƙasar Iraq na rage rawan man da take haƙa don samun daidaiton farashi a kasuwar man fetur na duniya. Wakilin muryar Amurka Faruk Sanyinna ya zanta da wani masani akan tasiri ko sabanin hakan ga Najeriya.
To suna Bashir Muhammad Ajida, malami a jami'ar Usman Nahoro da ke nan Sokoto.
To alaga hatta malam Najeriya ta rage yawan man fetur da take hakowa tare da kasar Iraki bisa ga umurnin kungiyar nan ta OPEC. Shin menene tasiri ko aka sai haka da kake gani musamman ga tattalin arzikin kasar ta Najeriya?
To abin da ake yi dama ga tsari na shi kasuwanci akwai hanyoyin da ake bi domin a tsawa abu daraja. Hanya ta farko shi ne a karantar da samar da shi. Wannan kungiyar da dadewa tana amfani da wannan abu a wannan matakin domin ta rage irin yawan man da ake fiswa a duniya. Domin rage yawan shi yakan samu man daraja sai a samu kuɗin shiga. To kasashe sukan yi lisahi mai yawa akan lisawa a gani cewa yanzu alal misali in Najeriya na hedda ganga miliyan 2 kullun ana saida shi kila akan dola 60. To in ta rage shigowa ta in ta rage wanda take hisuwa da sauran kasashen da ke cikin wannan kungiyar suka rage kila man zai daraja ya koma dola 80. To in ya koma dola 80 ya rage kila tana hedda 1,500 duk safiya yanzu. Nawa ne za ta samu, nawa ne kuma za ta samu in ta hidda miliyan 2 da arwa. So akan yi wannan lissafi in kasa ta ga cewa ta yi cin riba in ta rage yawan abin da take fiddawa don manya ya yi kadari a kasuwar duniya, to sai ya kasance cewa ta amince da irin wannan matakin. So lokuta da yawa akan ba kasashe dama ragewa irin yawan man da suke fitar da shi daidai da irin yanayin tattalin arzikin da suke ciki. Shekarun baya da Najeriya take cikin taulayin tattalin arziki, duk lokacin da aka sa wasu kasashe su rage ita Najeriya an ba ta damar ta ci gaba da fidda nata kamar yadda aka saba. Yanzu da aka cewa lallai al'amura din sun dan gyaru, shi yasa yanzu da aka zo rage wannan mai din su ita ma tana cikin wanda suka rage. To ana tsammanin cewa rage wannan zai sa man yayi daraja dan kada ya zo ya fadi warwar ya kasance cewa kuma kasar ta sake fada cikin wani hali maiwaci a tattalin arziki. To shi yasa yanzu ake cewa a rage wannan fitar da wannan mai din domin darajar kuɗin mai din ta kasance ta tsaya inda take domin Najeriya ta ci gaba da samar da kuɗin shiga. Sai dai kamar yadda ka sani duk kasa a cikin kasafin kuɗi duk shekara kasa na iya faɗin irin man da take tsammanin ta fiswa a cikin wannan shekarar da kuma irin kuɗin ta sa a kan shi. To amma dai abinda ba yawan ne adda mahimmanci ba ga tsarin tattalin arziki, abinda adda mahimmanci irin yawan kuɗaɗen da za a samu domin shi kasafin kuɗi ya tana da tsarin irin kuɗin da za a iya samu na shiga a cikin ƙasa. So in ya kasance cewa kuɗin za su shigo kila mai yiwuwa za su fi ko kuma su yi daidai da abin da ƙasar ta sa ta samu ko da kasashe da yawa, to kaga babu matsala. Amma in ya kasance cewa wannan zai shahi zai samar da rage kuɗin shiga ga ƙasar har ya shahi kasafin kuɗinta, to lallai abu ne wanda kuma zai sake jefa ƙasar cikin wani yanayi na tattalin arziki.
To a gaida Murtala Faruk da wannan tattaunawar da yayi. Kamar da muka saba kowace ranar Juma'a masu sauraro, rana ce da muke baku daman bayyana ra'ayoyinku akan duk wani batu da ya shafe ku ko kuma ci gaban ƙasa. Domin lambobin da za ku kira domin bayyana ra'ayoyinku kuma su ne 1-202-205-2655, 1-202-205-2655. Kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kamin a jero lambobin. Kama mu buɗe layukanmu ga wannan waka ku shakata da shi.
Tunani rabuwar kujo a masoyi auren tunani rabuwar kuja masoyi. Sarki buwai Allah ka tsare ni sha'ai tsare ni sha'ai a ciki karnai isma'ai waƙar masoyi ilahu ka saka da bulai sai aikin tunani rabuwar ku jo'ar masoyi mu uta ata dani razani intu ka kaina kana saka dan mabubi na tayar sai na je da sagawa
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce 202 205 2655 amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
To mun samu wani akan layi da wa muke magana?
Kuna magana da Ibrahim mai wanki bula a garin Maigode a Kimba.
To Ibrahim, menene ra'ayinka yau?
To ni ra'ayina akai kirai da mutulaka muke a kowane lokaci, amma shugabannin mu na Najeriya ba sa jin kukan mu. Yawwa, abinda ke tafe yanzu ga wannan kari da suke so su kawo mana na kawo masarufi abinda zai dangane da zai shafi rayuwar mu. Muna ta kirai amma ba sa ji. Ya su gurin su abinda ya musu a rayuwar su shine suke yi. To ya kamata fa su san da cewa duk wanda suke abu yake cutar da su alakiyo ba zai bar su ba. Dukun
to mun gode sosai Malam Ibrahim. Yanzu kuma sai jihar Kaduna, da wa muke magana?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa kikan layi?
Sunana Alhaji Musa Ngaro, ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa, yau juma'a ce, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, yau juma'a gaskiya ina da abubuwa guda biyu a gurguje.
To
muna so mu yi wa shugaban kasa Muhammadu Buhari matashiya akan irin matsalolin da talakawan Najeriya suke ciki. Saboda na farko tun ga idan muka dauki irin abubuwan da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya wa talakawa alƙawarin cewa akwai abubuwan da yawa alƙawarin zai dawo da su a da sauki. Domin ban manta ba, akwai lokacin da ya je kafin ya daga Taliya aka ce mai nawa ne ce naira 100, ina gari shugaban kasa Muhammadu Buhari har hawaye ya zubar akan cewa ana cutar talaka. To yanzu talaka naira 200 da kusan 50 da 300 yake sayan wannan Taliya. 300 da ma wani abu. Sai ya kamata ya ce shugaban kasa ya kula. Kuma da ƙarshe muna kira ga shugabannin jihar, gwamnan jihar Kaduna ya jawo shi shugabannin kasuwanni na jihar Kaduna Hafiz Bayero akan irin magangan da ke gaya wa ƴan kasuwa, ƙananan ƴan kasuwa, ba inda za a yi babban ɗan kasuwa ya harka an ba da ƙaramin ɗan kasuwa ba. Ka ce za ku rushe gurin su ko mutum ya so ko bai so ba, wannan ba daidai ba ne. Talakar nasu suka zaɓi Malam Nasiru Rufa'i. Kashe ne mu ci ba tare kari, Allah ya sa tashi lafiya. Alhaji Musa Ngaro, na gode.
Mun gode Alhaji Musa Ngaro. Yanzu kuma sai jihar Jigawa, wake kan layi daga jihar Jigawa. To har yanzu dai layin mu a buɗe yake, kuma lambobin da za ku kira shine 1 202 205 2655. To da alamu mun samu wani akan layi daga jihar Niger, wace kan layi?
Ibrahim Umaru, jihar Niger, Najeriya.
To Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
Ra'ayina, ina kira ne ga shugabannin mu kamar su 'yan majalisa na jihohi da na tarayya, sai makamu na gyara hanyar daga Kwantagora zuwa Lijau.
Haka To mun gode sosai.
Kai mu gulalatuwa. Ko da me za ka hawo babu dadi a kai baka a duba don Allah.
To mun gode sosai Mala Ibrahim. Insha Allah Allah ya sa masu wanda ka yi wannan koke akan su gagare su sun ji. Yanzu kuma sai jihar Bauchi wake kan layi.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka mai magana Samuel Esfawa kashin ma daga karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi.
Wa alaikum assalam Malam Sama'ila, menene ra'ayinka yau?
To alhamdulillah muna tunasar da shugaban kasa da alƙawarin da yayi bai cika ba. Ana maganan ƙara haraji a Najeriya, dama mun san da arena. Yanzu an manya sun gaya mana shugaban kasa yau an dau miƙati na shekara 5, wahala a Najeriya. An dau miƙati shekara 5. Alƙawarin da ya ɗauka ba hadi da cika ba.
To me kake
muna gaya masa wannan magana ta je kunnansa. Abubuwa dai gaba-gaba yake babu sauki.
Me kake gani ya kamata a yi ya yi shi shugaban kasa?
Abin da ya kamata a yi ya duba alƙawarin da ya yi, yanzu Musan Gari ya faɗa shinkafa a Kano yana kuka yana ce naira 50. Ya ɗaga mana man fetur. Yanzu a asibitin ko'ina haihuwan kai ka ba da haraji. Wannan alƙawari bai cika ba. Don haka dai ya duba wannan magana.
To mun godi sosai. Malam
Sama'ilu kuma da cikar hukumar Ganjuwa.
Godiya muke Malam Sama'ilu. Yanzu kuma bari mu garzaya jihar Nasarawa. Wake kan layi daga Nasarawa.
Assalamu alaikum VOA.
Wa alaikum assalam.
Mai magana Alhaji Nuhu Namaru, mahajin kungiyar mahautan jihar Nasarawa, lafiya Nasarawa State Nigeria.
To Alhaji Nuhu, filin taka ce filin naka ne, menene ra'ayinka yau?
To ra'ayina ina miƙa gaisuwa ga ɗaukacin ma'aikatan BOA gabaki ɗaya, da fatan kuna nan lafiya.
Mun gode sosai Malam Alhaji Nuhu.
Yawwa, na biyu kuma na gaida mai girma gwamnan jihar Nasarawa murnan cika wata kwana 100.
Ra'ayinka kenan kawai ko kuma akwai wani abin da?
Ra'ayina kenan kawai.
To mun gode Alhaji Nuhu.
Na gode a tashi lafiya.
Yanzu kuma bari mu koma jihar Zamfara. Wake kan layi.
Kuna magana da Mustapha Adam, babban doka jihar Zamfara Najeriya.
To menene ra'ayinka yau?
A ra'ayina a yau gaskiya shine mai girma shugaban kasar Najeriya, don Allah don Annabi ya kara kula talakawa wanda suke a katsina saboda halin da suke
haka.
Ni dan Zamfara ne, amma Dr. Bello Matawalle wallahi ya taimake mu yanda duk ya kamata. Alhamdulillah mun san Allah ya kai karshen matsala lokacin mulkin shi, kuma muna ma Allah godiya da mai girma Matawalle, don Allah mai girma shugaban kasa ya taimake Bello Matawalle Zamfara domin mu ji sauki.
To mun gode sosai Alhaji
Mustapha.
Yanzu bari mu koma jihar Kebbi. Wake kan layi daga jihar Kebbi.
Hello,
wake kan layi.
Alhaji Ibrahim Lili Riba daga jihar Kebbi.
To Alhaji Ibrahim, menene ra'ayinka yau? Menene ra'ayinka yau? Yau rana ce da muke baku damar bayyana ra'ayinku na ƙashin kanku.
Ni ra'ayina guda da gwamnan jihar Kebbi. Santa Tukwa Gudu. Yawa Allah ya taimaka ya biya ainihin ‘yan ritaya kudinsu na gratuity, don Allah da Annabi ya taimaka.
To mun gode sosai Alhaji Ibrahim, kuma muna fata hukumomin jihar Kebbi sun ji. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kwara. Wake kan layi daga Kwara.
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Bello Garba Dina Hausa kusan Najeriya daga nan Kwara.
Wa alaikum assalam.
Da farko dai ina kira musamman ma ga mai girma shugaban kasa da Allah shawarorin da ake bashi dai ya sa natsuwa dangane da shawarorin da ake bashi, don gaskiya waɗanda suke bashi shawarorin nan gaskiya ba su dace ba. Gwamnatin nan wa ya suna talakawa ne, su suka zaɓe shi, su suka tara fobosisi, suna akwai wanda suka ta naira 50 naira 100 domin ya tsamo su cikin wahalar da suke ciki. Amma ga shi yanzu ko mina na an ƙara matalaka, yanzu ga a harajin da za a ƙara, kaga duka wannan abubuwa ya sani wa talaka ne abun zai koma kanta. Da haka ga muna kira ga mai girma shugaban ƙasa, don Allah ya suna da talakawa. Gaskiya halin da talaka yake ciki yau ya kai halin ƙaƙani kai, don ho mutum da soka maka ne yi ba ya koma kiraji.
Mun gode sosai Alhaji Bello, kuma da wannan kira ne za mu rufe layukan namu a yinin yau. masu sauraro, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a birnin Washington DC. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 5 saura minti 11. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Labin inevitable silahu ta bangaren mata ta su fara wani shirye-shirye na kama hanya domin tafiya gasar cin kofin duniya da za a gudanar na matasa mata a kasar Brazil. Amma tsohon kocin kasar jamhuriyar Kamaru Alhaji Umaru Inuwa ya yi mana karin haske kan jajircewa wanda matan kasar jamhuriyar Kamaru suke yi musamman ma a fagen taka leda.
Kasan abun da zan gaya maka da ko wani abu a Kamaru. Kamaru kasa ne na kwallon kafa. Domin kaga ko da kula ko ba kula sai kaga national team equipe ko mata ne ko maza ne sai kaga suna kwazo. To ni dai mun cire tsammani cewa za su yi kwazo da cewa za su yi kokari. Domin idan ka duba gani yau ɗan wasannin da suke wasa ba wai suna wasa ma saboda waɗansu equipe za su gansu saboda zuwa sai su yau bole ya zama kuɗi. Za ka zo ka samu yarinya tana wasa ana biyanta dala miliyon kaman 70 ko 90. To kaga shi sa abun yake sa suna kwazo da yawa saboda haka sun san cewa duk inda za a yi in dai wani ikipin kasan Turawa ya dauke su suka yi kwazo a ikipin national team to in wani ikipin kasan Turawa ya dauke su shikenan sun kudance. To saboda haka kake ganin yara suke kwazo da gaske. Za ka gani ba za a zo a rika ce a sha ba. Za ka gani za su yi kwazo sosai domin sun san wannan babban filin nan annan kowa yake zuwa ya zabi manya-manyan 'yan wasa. To kaga ba wasa a wajen wannan ma kawai yana sa ka ga suna kwazo fiye da yadda kake tsammani.
A halin yanzu dai masoya ta mola a kasar Kamaru sun zuba wa 'yan matan idanu domin ganin rawar da za su taka a gasar da zai gudana. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba da wannan shirin. Kamin mu karkare shirin kuma ga Sarfil ya dawo don karanto muku labarai amma wannan lokaci a takaice.
Shugabannin kasashen Sudan da Sudan ta Kudu sun amince sake bude iyakokin kasashen su a wani yunkuri na bunƙasa cinikayya da baiwa mutane damar shiga da fice. An cimma yarjejeniya tsakanin sabon Firaministan Sudan Abdullah Hamdok da shugaban kasar Sudan ta Kudu Salva Kiir da yammacin jiya Alhamis, kuma wani abu ne dake da muhimmanci saboda an rufe iyakokin yankunan kasashen biyu. Amurka ta dauki matakin tallafawa sojojin kasar Ukraine da miliyoyin daloli kudaden da fadar White House ta hana a sake su kafin wannan lokacin. Jami'an fadar White House sun tabbatar a jiya Alhamis cewa an sake dala miliyan 250 daga asusun ma'aikatar tsaro ta Amurka ta Pentagon da wani tallafi na ƙarin dala miliyan 141 daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka jim kadan kafin 'yan majalisa su yi kashedi ga wannan gwamnatin. Kasar China ta ce za ta dage harajin da ta saka wa kayayyakin Amurka da ke shigarwa kasarta na waken suya da alade da wasu kayan amfanin gona a wani yunkuri na sassauta zaman ɗarɗarɗin da ake tsakanin kasashen biyu gabanin tattaunawar cinikayya da aka shirya yi a wata mai zuwa.
To masu sauraro, anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na ƙarshe a yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin ciki har da Abari ya huce wanda Grace Alheri Abu ke gabatarwa. A duk lokacin da kuke da buƙatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin hakan akan wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafukanmu na Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Leathers Crescent da ta hada ta kuma ba da umarni da injiniyanmu na wunin yau, ni Aisha Ma'azu ne ke cewa ku kwana lafiya.